This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci da fatan kun tashi lafiya. Yau Alhamis 12 ga watan Satumba shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya.
Hare-haren da Isra'ila ta kai a Gaza ya kashe mutum 34 ciki har da mata da kananan yara 19. Amurka ta sanar da wani sabon tallafi na sama da dala miliyan 700 ga Ukraine da ya hada da taimakawa bangaren makamashi na kasar. Gwamnatin Najeriya ta fito da sabbin tsare-tsare na sufurin ruwa a dukkan yankunan da ke da hanyoyin ruwa a kasar.
Tokanin labaran duniyar kenan. A Najeriya har yanzu ana cikin yanayi na rashin tabbas kan yiwuwar samun sauki akan farashin litar mai. To kuma masana ke cewa dangane da hakan?
Wadda Najeriya ya kamata su yanka shine a ringa tunanin cewa wata matatan man fetur za ta iya sauko da farashi ya koma irin farashi na da, wani abu ba zai yiwu ba.
A Najeriya har ila yau hukumar zaben kananan hukumomi a jihar Kano ta ce za ta gudanar da gwajin gano ta'ammali da ababen sanya maye ga dukkanin 'yan takarar shugaban karamar hukuma da kansiloli a zaben da za a yi a watan gobe.
Shi dai mutum ne san yana da sha'awar yi takara zai kawo kansa, kuma alhamdulillah mun fara yin wadannan gwaje-gwajen sun sama da dai mutane 300 wanda suka zo suka yi da maza da mata.
Muna kuma tafa da shirin domin iyali wanda Grace Alheri Abdu ke gabatarwa, inda shirin zai duba batun tsarin kula da yara da ake turawa karatun allo ko kuma karatun tsangaya. Kama fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum. Hare-haren da Isra'ila ta kai a Gaza cikin dare zuwa wayewar garin ranar Laraba sun ratsa da wata makarantar Majalisar Dinkin Duniya da ke zama mazugunin iyalan Falasɗina da aka raba da mahallansu da kuma wasu gidaje biyu, inda hare-haren suka kashe akalla mutum 34 ciki har da mata da kananan yara 19. An kai wani mummunan hari da tsakar ranar Laraba wanda ya ritsa da makarantar Aljun da ke tsakiyar sansanin 'yan gudun hijira na Al-Nusraita, inda ya kashe mutum 14 tare da jikata akalla 18. Rundunar sojin Isra'ila ta ce niyyarta shi ne ta auna mayakan Hamas da ke shirin kai hare-hare daga cikin makarantar. Amurka ta sanar da wani sabon tallafi na sama da dala miliyan 700 ga Ukraine da ya hada da taimakawa bangaren makamashi na kasar. Yayin da Rasha ke auna ababen murar rayuwa da har-hare, kunshin tallafin kuma ya hada da taimakon ayyukan jin kai da aikin kawar da nakiyoyi. A ranar Laraba, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken da sakataren harkokin wajen Birtaniya David Lammy sun kai wata ziyara ta ba sabon bata haɗin gwiwa zuwa Kyiv. Gabanin taron haɗin gwiwa na ranar Juma'a a fadar White House tsakanin shugaban Amurka Joe Biden da Prime Minister Birtaniya Keir Starmer don tattauna ci gaba da tallafawa Ukraine. A Kyiv, Blinken ya ba da sanarwar sama da dala miliyan 325 don taimaka wajen gyara makamashi na Ukraine da wutar lantarki, yayin da Rasha ke ci gaba da kai hare-hare. Sannan tare da kusan dala miliyan 290 na taimakon jin kai da muhimman ayyuka kamar ruwan sha mai tsafta, abinci, matsuguni da magani. Labarin yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A ranar Talata, tsohon shugaban kasa Donald Trump ya kara yaɗa jita-jita mara tushe cewa 'yan gudun hijirar Haiti a jihar Ohio da ke Amurka na sacewa tare da cin dabbobi, inda ya maimaita a wata muhawara ta talabijin irin kalaman ɓatanci da kyamar baki da yake yaɗawa a duk lokacin yaƙin neman zaɓensa. Jami'ai sun ce babu wata shaida cewa 'yan gudun hijirar Haiti a cikin al'ummar Ohio suna yin hakan. Sai dai yayin muhawara da mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris, Trump ya yi magana musamman a Springfield na Ohio, garin da shi ne ke tsakiyar zargin, yana mai cewa bakin haure sun kwace garin. Ya ce suna cin karnuka, suna cin maguna, suna cin dabbobin mutane da suke zaune a wurin. Harris ta kira Trump mai tsauri kuma ta yi dariya bayan kalaman nasa. Masu gudanar da muhawarar sun bayyana cewa jami'an birnin sun ce zargin ba gaskiya bane.
To nan ba da Jimawa Buhavis zai sake dawowa da ƙarshen labaran duniya, amma kafin nan bari mu duba wannan rahoto. A Najeriya har yanzu ana cikin yanayi na rashin tabbas kan yiwuwar samun sauki akan farashin litan mai, duk da cewa wasu 'yan ƙasar na ci gaba da bayyana yakinin cewa shigowar tataccen man matatar Dangote a gidajen man ƙasar zai iya rage tsadar da ake fama da ita, yayin da masana ke cewa ba lallai bane hakan yayi tasiri kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Halima Abdurrauf da aiko mana daga Abuja.
Yan Najeriya dai sun kosa su fara ganin ana rarraba tataccen man fetur na matatar man Dangote zuwa ga gidajen mai a fadin kasar. Industry neman bayani akan takamamman lokacin da hakan zai kasance zahiri. Matashi Kabir Abdul dai ya bayyana cewa tsadar mai ya ninka kudin mota da yake biya zuwa wajen aiki sama da sau biyu.
Sunana Kabir Abdul, ma'aikaci ne ni. Daga inda nake zama zuwa wajen aiki da ina biyan 1500 zuwa da dawowa, amma yanzu tunda aka ƙara kudin litan man nan ina biya yafi ki biyu abinda nake biya da. In saka alamun kana neman daji ce kaji kawai mutum ya damu ta yayi gaba.
Shin yaushe ne ma za a fara ganin tataccen man matatar man Dangoten a gidajen mai a Najeriya? Masani a fannin makamashi Dr. Ahmad Adamu ya ce
koda ya tace tunda yanzu akwai rashin tabbaci abinda mutum yake cewa uncertainty, so za su iya aje shi a babban matatan su. Wataƙila ita NNPC ta ce za ta tsaya a ganin cewa zai fi mata sauki tunda da naira za ta tsaya kamar yanda shugaban kasa ya yi yarjeje ya rasu in ya tabbata.
A game da tsarin yadda man fetur daga matatar man Dangoten zai iya kai ga dukkan sassan kasar, Dr. Ahmad Adamu ya ce za a iya yin wannan aiki ta fuskoki biyu.
Hanya biyu ce. Na farko NNPC za ta iya tsaya a matsayin mai sari daga wurin Dangote ta saida ma ƴan kasuwanta, ko kuma shi Dangote a bashi dama ya saida ma duk wanda yake so ya sari tataccen man fetur. Zaɓi na biyu shine shi Dangote shine zai kiyaste nawa zai sarar da man fetur din shi daidai da kuɗin da ya kashe. Su kuma masu dako za su dora riba sa a sama su saida a gidajen man su inda kasuwa ta kama musu. Idan kuma NNPC ne ta sara, ita ko NNPC tana da nata tsarin wanda take so wata kiyaye ta bada tallafi da rage farashi domin ƴan Najeriya su amfana. Abin da Najeriya kamata su fahimta shine a ringa tunanin cewa wata matatan man fetur za ta iya sauko da farashi ya koma irin farashi na da, wani abu ba zai yiwu ba.
Shin dillalan man fetur masu zaman kansu sun fara samun mai daga matatar Dangote? Shugaban kungiyar Ipman Alhaji Abubakar mai ganda Shattima ya ce
a halin da ake ciki dai yanzu mu ƴan kasuwa masu zaman kansu gaskiya ma mu da cikakken labari akan batun lodin shi, saboda haka har yanzu dai muna nan muna saurare ita hukumar NNPCL ta yi muna bayani idan ta dauko kayan Dangote yadda za ta raba waɗannan kaya gare mu. Sa'annan kuma ba mu da wani bayani daga ainihin matatan mai din ta Dangote na yadda za su ci gaba da raba kayan su. Dangane da alkawarin da su NNPCL suka yi muna na cewa za su ba mu mai, to sun soma amma dai ba kamar yadda suka yi alkawari akai ba. Al'ummar mu dai halin da ake ciki yanzu sun dan fara loading kayan amma ba kamar yadda aka yi alkawari akai ba.
Duk da cewa ana ta yada jita-jitar akwai yiwuwar kamfanin NNPCL ya kasance dillalin man matatar Dangote ga ƴan kasuwa masu zaman kansu, babban jami'in yada labaran kamfanin Olufemi Shone a cikin wata sanarwa da ya fitar ya ce ba wannan maganar. Matsalar karanci da tsadar mai bi na ci gaba da jawo cece-kuce tsakanin al'ummar Najeriya, musamman ganin irin ƙari da aka yi a farashin kowace litar mai a baya-bayan nan. Halima Abdurrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Ganin yadda ake ta samun salwantar rayukan jama'a a duk lokacin da aka samu hadarin jirgin kwale-kwale a Najeriya, gwamnatin kasar ta fito da sabbin tsare-tsare na sufurin ruwa a duk yankunan da ke da hanyoyin ruwa a kasar. Yanzu haka dai hukumar kula da sufuri ta hanyoyin ruwa ta soma wayar da kan jama'a kan waɗannan sabbin tsare-tsare a dukkan yankunan da ke da hanyoyin ruwa. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton.
Amma shi ina jiyo lawan
gara wace jirgi dai da aka cika ana hada a rage an ka shiga jirgi an ka tace ana hada jirgi ya kwashi ruwa dada kai da nan sai jirgi yayi kasa.
Irin sautin da ake ji kenan a duk lokacin da aka samu akwai hadarin kwale-kwale, mutane za su ta jimami tare da nuna alhinin abin da ya faru, musamman idan ya sanadin salwantar rayuka. daga nan kuma an fita batun maganar sai wani hadarin ya saki faruwa. Yanzu gwamnatin Najeriya ta fito da tsarin da za a bi. Manajan hukumar kula da sufuri ta hanyoyin ruwa mai kula da jihohin Sokoto, Zamfara da Katsina, Muhammad Bello Bala, ya bayyana cewa
kamar yadda muka sani ka'idoji na shiga jirgi kamar ka'idoji ne na shiga mota. Kamar yanzu zaka shiga mota ka je ka bige mutum, akwai haraji wanda yake za a sa maka. So ya kamata in jirgi yana daukar mutum 10 ya dauki mutum 10. Sannan kuma muna son mu sanar da jama'a cewa in karfe da na yamma yayi to a daina hawa jirgi, ba a shaye-shaye kafin a shiga jirgi.
Bayan haka kuma hukumar bisa umarnin gwamnatin tarayya za ta samar da rigunan da ake sakawa idan za a hau kwale-kwale.
Mutane ya sa seat belt, ana sa rai in Allah ya yarda in ka sa wannan za ka iya kwana ɗaya zuwa biyu a cikin ruwa a zuwa cece ka.
To koyaya mazauna yankunan da ake da hanyoyin da ake sufurin ruwa suka ji da wannan sabon tsarin na gwamnatin Najeriya?
Yana Jabir Sani din dai. Mun fatan mu hakan ta kasance zamana cewa gabaɗin su wayannan rigunan da sauran al'amura sun samu
sunan Abdulmuttalib Malam din dai. Ina goyon bayan wannan ra'ayi insha Allah.
Tunda dai masana ke bayar da shawarwari yadda za a iya inganta sufurin ruwa kamar yadda Dr. Abdullahi Bello Tambol na kwalejin ilimi ta Shehu Shagari ke cewa
da wasu kungiyoyi a yanzu ɗan union da ta NATO sun ka inganta zurga-zurga ta ƙasa, to haka zalika a samu irin waɗannan kungiyoyi ga hanyoyin ruwa waɗanda muke da su.
Hadarin kwale-kwale dai ya jima yana laƙume rayukan 'yan Najeriya domin ko a watan da ya gabata na Agusta an samu aukuwa haɗurran kwale-kwale har hudu ƙasa ga mako ɗaya a jihohin Najeriya hudu da suka hada da Sokoto, Bayelsa, Zamfara da Jigawa, kuma an samu salwantar rayuka. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir da Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kuma zaben kananan hukumomi a jihar Kano Najeriya ta ce za ta gudanar da gwajin gano ta'ammali da ababen sanya maye ga dukkanin 'yan takarar shugaban karamin hukuma da kansiloli a zaben da za a yi a watan gobe. Ga Mahmud Ibrahim Kuri da karin bayani.
A cikin wata sanarwa da hukumar zaben ta Kano ta fitar ta ce daukar wannan mataki ya zama wajibi domin tabbatar da cewa sahihan mutane da suka dace ne aka zaba domin gudanar da mulki a matakan kananan hukumomi a jihar ta Kano. Kini dai hukumar ta tuntubi hukumar NDLEA da ke hana sha da fataucin ababen sanya maye a Najeriya, wanda ita ce ke da alhakin gudanar da wannan aiki na gwaji. Sai dai gabanin hukumar zaben ta tantance kuma ta mika sunayen 'yan takara ga hukumar ta NDLEA. Tuni masu sha'awar shiga zaben suka fara dunguma ofishin hukumar na Kano domin a gwada su. Alhaji Abubakar Idris Ahmad shine kwamandan hukumar ta NDLEA a Kano.
A yadda suka zo haɗin nan ba wai jam'iyya ce ta rubuta sunayen kowa ba, ta kawo mana miya ba. Shi dai mutum da ya san yana da sha'awar yi takara zai kawo kansa, kuma alhamdulillah mun fara yin waɗannan gwaje-gwajen kusan sama da dai mutane 300 wanda suka zo suka yi da maza da mata.
Shin hakan na nufin duk wanda ya tsallake wannan gwaji na ababen sanya maye ba za a sake yi masa gwaji ba idan hukumar zaɓe ta sake mika sunansa?
Sai yadda muka ga ta hukumar zaben da ta kaga jadawalin yadda yake da fom dusu da sauransu. Misali yadda za mu yi idan har abu ne wanda mai yiwuwa yana bukatar kasancewa wasu experts daban-daban wajen da za su zo sa ido akan abin da za a yi, to kaga inda a yi komi za a yi kuma sai da kusan kowa nan. So ina ga babu wani abin da kuma misali ɗan ka zo an gwada ka dama baka da komi a jikinka, so ko so 100 ne ba za ka je shakka dawo a gwada ka ba.
Wannan dai ba shine karo na farko ba da ake yin gwajin ta'ammali da ababen sanya maye ga masu neman shugabancin karamar hukuma a jihar Kano. Duk da cewa wasu na ganin babu wani bambancin a zo a gani da wannan tsari na gwaje-gwaje kawo ta fuskar yadda 'yan siyasa ke tafiyar da mulkin kananan hukumomi a jihar Kano, amma akwai masu ra'ayin cewa ya kamata a faɗaɗa wannan gwaji akan sauran 'yan siyasa da ke neman madafin iko a matakan jihohi da na tarayya. Sai dai masana na cewa
watakila abin da yasa ba a yi haka ba saboda tayo a sha kunya cewar waɗanda ba a tsammani duk suna ta'ammali da miyagun ƙwayoyin nan, sannan kuma zai janwo izamana wato waɗanda aka masu sai sun zama wani abu a ƙasar izama ba su zaman ba saboda za a same su da laifin. Sannan kuma wannan yana da haske cewar dalilin da isa yaki da ta'ammali da miyagun ƙwayoyin ya yi wahala a ƙasar saboda alamu ne na cewar waɗanda za su hana da yawan su suma suna cikin ruwa tsindin a cikin harkar.
Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa kenan na Jami'ar Bayero Kano. Sai dai har yanzu hukumar ta NDLEA bata faɗi dalilan rashin sanar da jama'a sakamakon gwaje-gwajen baya da ta yi akan masu neman kama madafin iko ba. Amma abin jira a gani shine ko shugabancin hukumar ne yanzu zai fito fili ya bayyana sakamakon ko kuma a'a. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To wata babbar kotu a jihar Lagos dake kudancin Najeriya ta yanke wa wani ba Amurka dan kasuwa mai suna Marco Antonio Ramirez hukuncin shekaru 74 a gidan yari bayan ta same shi da laifin zamba cikin aminci na fiye da dalar Amurka miliyan 1.5 domin samar da visar zama a Amurka ga wasu 'yan Najeriya, kamar da za ku ji a wannan rahoto na baban gida Jibril.
EFCC ta zargi ba Amurkan da amfani da wani kamfaninsa mai suna USA Now LLC da Eagle Ford Instalog Group LP da kuma USA Now Energy Capital Group LP da laifin karban kuɗi a hannun jama'a da sunan samar musu da takardar visa na zama da kuma aiki a Amurka tun a shekara ta 2013, amma kuma ba tare da samar da takardun bizan ba, inda ɗaya daga cikin waɗannan mutane mai suna Godson Ichigele ya tare da Amurka 545, kuma daya shari'a an samu Ramirez da laifin damfaran wani dan Najeriya dala 250 a ranar 26 ga watan Yuli ta shekara ta 2013, shima na samar da visa gare shi amma ba tare da yin hakan ba. Comrade Musa Jika, wani mai babbar kare haƙƙin bil'adama ne a Najeriya, wanda ya bayyana wannan hukunci tamkar ramawa kura aniyar ta ne tsakanin Najeriya da kuma Amurka, kuma hakan zai taimaka wa kasashen biyu wajen yaki da masu damfara na 419 a tsakanin kasashen da ma duniya baki daya.
Mu muna kallon wannan hukunci da aka yanke mishi na tsawon shekara 74 a gidan yari, muna gani wannan abu ne wanda yake yayi daidai. To amma abinda za a kalla sai a kalli shi dan Najeriyan da har ya bada waɗannan kuɗi dala miliyan 1.2, to a ina ya samu kuɗaɗen? Domin in ka kasafta dala miliyan 1.2 ba ƙananan kuɗi bane a kuɗin Najeriya. So saboda haka mu muna ganin wannan hukunci da aka yi mishi yayi daidai.
Mr. Lawal Pedro dake zama lawyer ba Amurkan ya ce suna nazari a wannan hukunci domin yiwuwar ɗaukaka ƙara laifukan zamba cikin aminci da zagon ƙasa ga tattalin arzikin ƙasa. Ina ɗaya daga cikin matsalolin dake addabar gwamnatocin Amurka da Najeriya, abinda ya kai ga musayar masu laifi a tsakanin ƙasashen biyu. Ko a makon da ya gabata ma wata kotu a Amurka ta yanke hukuncin ɗauri a gidan yari ga wasu 'yan uwa guda biyu da aka samu da laifin zambar wasu Amurkawa har zunzurutun kuɗi dalar Amurka miliyan 5, wanda kuma gwamnatin Najeriya ta mika su ga hukumar tsaron Amurka na FBI domin hukunta su. Babin Yacifin, muryar Amurka daga Lagos.
Madalla, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah, na roka. Allah ni kai ne na roka, baro ki ka san ka mai ba. Ku jama tambaya ni ke da. Ku jama tambaya ni ke da.
Sai dan karamin yaro wanda komai bai sani ba, bai yi makan shi wanka, bai iya tsalkake kanshi da tsabtace kanshi, to ga daidai wannan lokaci bai kamata a dauke shi a kai shi wani gari ba.
Na dan gara majiri, uwa dai ba ta kishi ba, uba ne bai kishi ba, karatu aka soyayi kai shi ga malami, malami da shiga gari ya buga masa lawa, lawa da shiga jiki.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau shirin domin iyali zai fara haska fitila kan tsarin karatun allo ko kuma makarantar tsangaya, musamman abin da ya shafi kula da kananan yara da galibi ake rabawa da iyayensu a mika su amana ga malamai waɗanda banda karantar da su suke ɗaukar matsayin iyaye wajen kula da buƙatunsu na yau da kullum da kuma tarbiyyantar da su. Sai dai ana ƙorafin cewa ana keta hakkin waɗansu almajiran ta fuskoki da dama. Jihar Zamfara na ɗaya daga cikin jihohin da ake fuskantar wannan lamarin, inda ake samun kananan yara da basu mallaki hankalinsu ba, waɗansu da shekarunsu suka gaza 5 suna almajiranci da gararan ba a kan tituna suna bara. Wakilinmu a jihar Zamfara, Abdulrazak Bello Kaura, ya haɗa kan masu ruwa da tsaki domin nazarin wannan batun. Ga Abdulrazak da bakin namu.
Domin samun nasarar cikin wannan shiri na gaici a ɗaya daga cikin manyan malaman jihar Zamfara kuma shugaban majalisar to malamai ta jihar Zamfara to Sheikh Ahmad bin Umar Kano ma akramakallahu muna maka barkar zuwa cikin wannan shiri.
To assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Akwai wanda ke wakilta uwaye a cikin wannan shiri wato malam Hassan Yanbu wanda kuma shugaba ne na kungiyar mabugawa ta jihar Zamfara. Malam Hassan muna maka barkar zuwa cikin wannan shiri.
Na'am assalamu alaikum wa rahmatullahi.
Sai ita kuma malama Nafisa Sheikh Murtada Balayi Zawiya ita ma ta samu damar shigo a cikin wannan shiri. Malam muna maka barkar zuwa. Akramakallahu ya kuke kallon wannan matsala ta kai nanin yara zuwa makarantu suna kan shekaru da musamman malaki hankalin kansu ba wanda zaka iso ko irin tsalki bai ma kanshi ko ma ya daura wando bai iya ba amma ga shi yana bara ko kuma ana ganin sorari daban-daban musamman da suna an kawo soran karatu ya wannan yake
ko shakka babu wannan mun sanya shi daga cikin jerin abin da ya shafi matsaloli waɗanda a tare da abin da ya shafi shi almajiranci din dole in za a yi magana menene matsalolin shi din to za a kawo irin waɗannan matsaloli ya cewa a ce dan karamin yaro wanda komai bai sani ba bai iya makan shi wanka bai iya tsalkake kanshi da tsabtace kanshi to ga daidai wannan lokaci bai kamata a dauke shi a kai shi wani gari ba to don haka an kirga wannan daga cikin bangaren matsaloli da kuma kira ga dukkan masu gudanar da tsari din na almajiranci to a magance irin waɗannan matsaloli din
kin akramakallahu kuna ganin da za a samu wasu uwayen can da za su rika shi matsayin uwaye su mai lalurori irin kula da tsaftar shi kula da mai wanki wanka da kila in ya dawo gida ya bi ta kasan da aka washe da kila ba walihi
eh to ai kaga tun da reno ba ana daukar yaro daga uwayen shi a tai renon shi wani wuri ba ai kaga wannan za a yi abu biyu a rene shi a kula da shi kuma a ilmantar da shi duk da su a ka'ida na sanya makaranta akwai wani tsari da ake da shi a addinance to duk da yake amma yanzu ko ba ga addinance ba akan kai yara yan kanana makarantu na renon yara su je su kwashi awai iyaka dai bambanci wannan za a kai shi dai dindindin wannan kuma dan lokaci ne a tahi da shi ya dawo don haka abinda an mafifici dai ya zama cewa ga ka'ida to yaron da duk za a dauka a raba shi da gari a kai shi makaranta to ya san ciwon kanshi yana iya yi ma kanshi koda ana ba shi abinci ai kaga ba za a iya tsaya a yi mashi wanka ba to wannan shine
to bari mu je ga shi Malam Hassan Yanbuhu dake kulta uwaye a cikin wannan shine Malam Hassan Yanbuhu na san kukan ga da kadalar suke zuwa wurin bara a cikin gidaje da neman abinci mu sai wake kallon ya wuce ji idan ga irin wannan kan yara
to alhamdulillah magana ta gaskiya duk lokacin da cikaro irin wannan yara raina ya kan baci sosai saboda ganin mahi yawan su kananan yare ne waɗanda ko tsarki ba su iya ma kansu ba abin da ya kamace su a rede wannan lokaci a ce suna gaban iyayensu wanda ya kamata a ce su ya kamata a ce sun fara kula da su to amma sai kaga gashi an turo su gari da su don zuwa neman ilimi to ba zuwa neman ilimin ne da illa ba a irin yadda aka kawo su din akwai bukata a ce akwai tsari tun daga makarantun mu na su islamiya da ake kawo wannan kananan yara cewa duk uba da zai kawo dan dan shi makaranta to ya kamata a ce ya bi irin waɗannan tsare-tsaren da su malamai za su ginda a kowace makaranta ce ya zan ya kula da abin da haƙi ne na ci da sha wanda za a killace shi daga makaranta sai gidajen malamai inda za a yi kula da tarbiyyar su ba irin haka da muke kallo ana sako su ga titi ba magana ta gaskiya lokacin da kallo irin haka raina na baci domin ni kenan ina da irin wannan yara sai ai kamar yara na ne ni kallo suna irin wannan yawo akan titi
malama Nafisa kuna cikin gida na san ku kan ga da almajirin suka dan shigo wurin bara inda ku gansu kananan yara haka kuma wasu su ma kai ga mallaka hankalinka so ba sai ku kine lura da irin wannan
kwarai da gaske akwai matsaloli da yawa irin wa'annan kuma akwai ban tausayi zaka ga yaro karami bai san me yake yi ba ma bai ma san ciwon kanshi ba karshen kanshi makaranta malami ya mishi karatu ya fahimci karatun a cikin aji amma ya fito ba wanda zai tarairaye shi ya rike abin da malami ya koyar da shi to kaga haka ba fa'ida da a ce misali yaro ya dan kai kaman ko kira daga shekara 10 ne to ne za iya a kawo shi koda aika ta kama ayi da shi za iya aike shi inda ko wani yayi yunkurin cutar da shi yana da wayan da zai gudu
kun ta ulura da ila ko sun shiga wani hali kila ko da su ka don cikin damuwa sanadiyar kila suna kananan yare da aka su makaranta
kwarai da gaske zaka ga yaro karami ma wani yana kuka me aka yi mishi zai ce maka ba komai karshe ma zaka gane kewar gida yake yi yana kewar mahaifin shi ne kaga yana haka kaman iyaye na dauka hakkin yayan sa ne saboda ka kai danka gurin da bai yi wayan zuwa ba ka bar shi kuma a wuta.
To akarbakallahu ba sani ba ku tunda ku a wancan lokacin da kuka yi naku karatu kila ko kuna kula da akwai irin wannan tsari na kai yare da basan ciwon kansu kanana sosai ga kai su makaranta.
To alhamdulillah kamar yadda nisa ne dai mu mun tashi cikin tsarin tun kakanni har ya zuwa uwaye kuma mu ma an dauko mu an kawo mu makaranta. To amma a gaskiya ba kai mu makaranta ba sai kamar bayan mun kai irin shekara 9 misali kamar ni sadda mun kai kamar shekara 9 ga wancan lokaci mai shekara 9 yana da dan wayo yana iya fahimta wasu abubuwa akwai kuma bambancin jiya da yau a yanayin garuruwan ma da waɗancan wasu abubuwa duk ba a san su ba wasu illoli da suke bayyanuwa ba a san su ba matsaloli sun yi kadan to don haka ko wancan dai gaskiya ba a saba daukar dan karamin yaro ba kuma dai wasu malamai ma ba su yadda a dauko dan na san a makarantar mu akan kawo dan karamin yaro malai yace a wannan ka koma da shi sai ya girma yace to wannan wa zai iya kulawa da shi
kuma sannan su malam ba wani abu ake ba su bakin na kula da yara
aba malamai abubuwan kula da yara ai yanzu ne cikin gyaran da aka yi ma sai a zo a ce ma uwaye in ka kawo yaro to taho sai ka kawo kaza sai ka kawo kaza sai ka kawo kaza wanda ban manta ma wani mahaifi da ya kawo mani yaro ya isa karba sai nace mishi to zo a fada maka sharuɗa sai ka samu mishi bokitin wanka ka sai mishi sabini na wanka da na menene da shimfudar kwanci sai ya ce mini a malam makarantar Allah nace ka sa mai shi ba nace ai ta Allah ce a da wannan kaida din nace ai ta Allah ce ana cewa makarantar Allah ba a kwanta biza shimfuda ba ku sa bokitin da za a yi wanka haka nan tunda wani yaro da ma za a kai a ce je ya baran kwanon baran kaga wannan duk tsari ya kamata a ce cikin gyare-gyaren da aka yi to sai a zan kawar da shi kuma an sa shi cikin dukkan matsaloli matsalolin nan na bangaren su malaman kansu matsalolin na bangaren uwaye matsaloli na bangaren ita hukuma din wani lokaci duk hukuma ka sakkaci har aka zo ya faru
to malam Hassan Ebuhu ba sani ba to akwai wata matsala da wasu ke ganin ita ce babban abin da ma aka jin tsoro kila bata gari suna shigar da cikin ɗabi'un banza kila ta hanyar bata musu rayuwa kila ta hanyar kila neman su ko kuma ta hanyar sagar da su har ka shaye shaye to suna karamai ko kuma wani abu kamar haka ban sani ba kun taba sinkaro irin wannan
gaskiya na taba sinkaro da irin wannan wanda yaro ne aka kawo makaranta kuma da sunan karatu aka kawo shi to amma rashin ma tsaya makarantar ba zai iya tsaya makarantar ba ya karatu saboda yunwa tana damu ne to haka da an tashi makaranta sai ya hito cikin gari wajen neman abinci to kuma daga nan lokacin karatu rana ba zai koma ba ya shagala dai ko wani lokaci wajen neman abin da zai ci to irin haka irin wannan mutane inda suke da irin wannan miyagun manufa akai ta jara ayi ne da suna ana bashi abinci ya je ya dawo kuma gida ne wanda za ka gida ne kammalallen gida amma su ba san daga cikin su an samu irin wannan bargurbi ba to a hankali dai har aka ga irin kusanci da aka samu tsakanin shi da irin wannan dalibi a karatu abin da yake kamata don haka ya kamata a sa bincike to kaga irin wannan akwai su abubuwa ne da dama inda suna faruwa
kama jiribaran malami ya je ilariya je ko kula ta diya bara dan almajiri ko na biyo ka ne a karki biyo ni ni ke kwata yake da karfi ba baki ba ni ne ma nake ga Allah ga ubangiji dan almajiri uwa ta bata kishi ba uba ne ba kishi ba karatu aka soyayi kai shiga malami na shiga gari
to man tabin nazarin wannan batun kenan idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu ji abin da waɗanda ke zaune a unguwannin da ke da waɗannan makarantu suke lura da shi da kuma tsarin da waɗansu malamai suka fara gabatarwa don inganta shirin yanzu dai a madadin bakin namu shugaban majalisar tuntuɓa ta malamai na jihar Zamfara Sheikh Ahmad bin Umar Kanoma da Hassan Yambuhu magidanci kuma shugaban kungiyar mabuga waya ta jihar Zamfara sai kuma uwar gida Nafisa Sheikh Murtada Zawiya da wakilinmu Abdulrazak Bello Kaura da ya jagoranci tattaunawa da Dadi Balawe daidai da sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa
kai mata su ne duniya
kuma sauraro baki da abin da ya sauka kenan a shirin namu nan lokaci sai kuma cin anjima da karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi zamu sake dawo da wani sabon shirin idan Allah ya kama kada kuma manta mana nan ko dushi a shafukan mu na biyoyihausa.com ko sashin hausa.com yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya tani gabatarwa da kuma Dadi Balawe da ya hada shirin sai injinin mu Charleston ni Mahmud Dalo nake cewa mutara a shirin namu na hantsi idan Allah ya kai mu.